الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بالله تبارك وتعالى تدوك من جنجي نيبو mama lakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata daya ga watan Zulhijja shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan 9 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyya al-Harrani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne muna da fadakarwa daya shine dangane da zamanin da muke ciki domin a wannan lokaci muna cikin zamani wanda yake ma'abucin albarka shine daya daga cikin watanni hudu masu alhurma watan Zulhijja watan Zulhijja wata ne na 12 daga cikin watanni na musulunci wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita shi da sauran wasu watanni guda uku wanda in an hada da shi sun zama watanni hudu masu alhurma wanda Allah ya fifita su akan sauran watanni gaba daya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ke fada inna iddata shuhuri inda Allah suna ashara shahran fi kitabillahi يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الآية wannan kuwa yana daga cikin hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga cikin halittunsa ya zabi wata halitta ya fifita ta akan sauran halittunsa watanni ne 12 Allah ya halitta a ran da ya halicci sammai 7 da ƙasa 7 daga cikin watannin 12 sai ya ware 4 yace waɗannan watanni ne ma'abuta alhurma suna da daraja suna da kima a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala to shi wannan wata kasancewar kwanukansa 10 na farko kwanuka ne waɗanda suke masu daraja masu kima masu martaba a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala su ne kwanukan da Ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da su a cikin Alƙur'ani kamar yadda malaman tafsiri suka tabbatar da haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr layalin ashr anan suka ce su ne kwanuka 10 wato na farkon Zulhijja kamar yadda jumhurin malaman tafsiri suka tabbatar da haka don haka waɗannan kwanuka 10 kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa duk a cikin wasu kwanuka na shekara babu wasu kwanuka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya fi so ya fi kaunar aiki wanda yake nagari kamar yadda hadisi na cikin sahihul bukhari riwaya ta Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yani ayyamul ashr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wasu kwanuka wanda aiki nagari a cikin su yafi soyuwa a wajen Ubangiji subhanahu wataala sama da waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja. Sahabbai sai suka ce ya Rasulullah, wanda jihadu fi sabilillah, ko da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bai kai matsayin aiki nagari a cikin waɗannan kwanuka? Manzon Allah ya ce wanda jihadu fi sabilillah, kwarai ko da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bai kai matsayin aikata aiki nagari a cikin kwanuka goma da farkon Zulhijja. Manzon Allah ya ce illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi shay. Manzon Allah ya ce sai dai mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai ba. Mutumin da ya fita fagen daga yaki na ɗaukaka addinin Allah da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai ba, shine zai yi daidai da wanda ya aikata aiki nagari a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja. To don haka kasancewar ayyuka nagari kogi ne wanda yake ba shi da gaba, suna da yawa. Na daga cikin ayyuka nagari na farko shine azumi. Azumi yana ɗaya daga cikin ayyuka waɗanda suke nagari wanda suka fi soyuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka wanda Allah ya sa yake da ikon azumce waɗannan kwanuka ya haɗa da rana Arafa, to wannan haka ake buƙata. In ba za ka iya azumce waɗannan kwanuka tara gaba ɗaya, za ka yi bakin iya iyawarka. Amma ko da ka yi bakin iya iyawarka, rana ta tara ga watan Zulhijja kada ka bari ta kuce maka, domin tana da bambanci game da sauran ranaku. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi, na cikin sahihu Muslim, riwaya ta Abu Qatada Allah ya ƙara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa azumin Arafa yace ina neman sakamako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kankare min zunuban shekaru biyu, shekara da ta wuce da wadda za ta zuwa gaba. Don haka wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tabbatar da cewa duk mutumin da ya azumci rana Arafa, to Allah ya yi alkawarin kankare masa zunubai na shekaru biyu, shekara wadda ta wuce da shekara wadda za ta zo a gaba. Tare da cewa akwai hadisi riwaya ta Hafsa Allah ya ƙara mata yadda, hadisin da cikin Musnad na al-Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud da Sunanin Nasa'i, an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da cewa abi mu bashi dangane da sanin martaba ta hadisin, shin ya inganta ko bai inganta ba. Hadisin da Hafsa take cewa arba'un lam yakun yad'uhunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tace akwai wasu abubuwa hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zamanto ba yana barin shi. Farko sai ta ce siyamu ashura, azumin rana ashura. Na biyu sai ta ce wal ashir, da azumtar kwanuka goma na farkon Zulhijja. Na uku sai ta ce wa thalathatu ayyami min kulli shahr, da azumin kwana uku a kowane wata, ma'ana azumtar kwana uku a kowane wata. Na hudu sai ta ce wa raka'atani qabla al-ghada, wato da yin nafila raka'a biyu kafin sallar asuba su ne raka'atul fajr. Amma ko da wannan hadisi bai inganta ba, to azumi yana ɗaya daga cikin ayyuka na ƙwarai wanda ake buƙatar mumini ya yawaita a cikin wannan kwanuka goma na farkon Zulhijja. Abu na biyu wanda ake buƙatar a yawaita bayan mutum ya kiyaye sallolinsa na farilla, mutum ya yi ƙoƙarin kiyayewa a kan zawwa da nafilfili, musamman nafilfilin da ake kiransu ar-rawatib, wanda ar-rawatib wasu suna kasancewa gabanin sallah ta farilla, wasu sukan kasance bayanta, wanda a tsawon yini da dare ar-rawatib raka'a ce goma sha biyu. Kamar yadda Ummu Habiba Allah ya ƙara mata yadda, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, take cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fada duk wanda ya kiyaye akan yin raka'a 12 a tsawon yini da dare ubangiji ta'ala yayi alƙawarin gina masa gida na musamman a aljanna. Ibn Umar Allah ya kara masa yadda ya kiyaye waɗannan raka'a 12 da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi a tsawon yini da dare. Gabanin sallah ta azhar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a 4, bayan azhar sai ya yi 2, bayan magriba yakan yi 2 amma a gida. Don haka na bayan magriba yin su a gida shine sunna, in har mutum bai samu damar komawa gida babu laifi yakan iya yin su a masallaci. Sannan raka'a 2 bayan gama sallar isha, idan an hada kenan sun zama 10. Sannan raka'a 2 gabanin sallar asuba sune raka'atul fajr, sai dai su ma raka'a 2 da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi bayan sallar isha yakan yi su ne a gida. Dan haka yin su a gida yafi yin su a masallaci. To dan haka idan mutum ya kiyaye sallolin sa na farilla a cikin waɗannan kwanuka 10 na farkon Zulhijja, akan ya dace musulmi ya kiyaye akan waɗannan arrawati. Haka nan musamman sallah ta wallaha, an gane ko wanda karancin ta raka'a 2 gayyata raka'a 8 kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi. Kuma haka yama Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wasiyar cewa ya nace akan yin raka'a 2 a lokacin wallaha. Sannan abu na uku wanda ake bukatar a yawaita a cikin waɗannan kwanuka 10 na farkon Zulhijja, wato shine ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. A yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa a cikin ingantaccen littafinsa ya zo da hadisin cewa Ibn Umar da Abu Huraira Allah ya kara musu yadda idan watan Zulhijja ya kama sukan fita zuwa kasuwa, sukan daga muryoyinsu suna kabbara suna Allahu Akbar Allahu Akbar. Don haka wannan kabbara da ake yi tun farkon watan Zulhijja ake yin ta har akai ranar Idi a fita zuwa masallaci har akai lokacin da liman zai iso masallaci. Gaba ɗayan waɗannan kwanuka 10 sunna ne rayar da su, wato da wannan zikiri ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma shi wannan zikiri bayyanar da shi sunna ne, an gane ko, bayyanar da shi sunna ne kamar yadda waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan fita har izuwa kasuwa, a cikin kasuwa sukan daga murya suna yi, jama'a su ma suna yi. Haka Mina in an fita aikin haji a cikin irin waɗannan kwanuka, yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke daga murya su game da wannan zikiri har sai an kai Mina tana gumza saboda ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Shi wannan zikiri kamar yadda ake bukata shine mutum yakan yi ɗaya daga cikin nau'in nan guda 4. Farko dai imma Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nau'i na biyu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabira. Nau'i na uku Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illa Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Nau'i na hudu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illa Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Bambancin na uku da na hudu shi na uku kabbara biyu ce a farko da kabbara biyu a tsakiya. Nau'i na hudu kabbara uku ce a farko sannan kabbara uku a tsakiya. Bambancin na farko da na biyu, na farko Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar su uku, na biyu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar a ƙarshe sai ka rada kabira. To wannan zikiri shine ake buƙatar a yawaita a cikin waɗannan kwanuka. Sannan abu na hudu daga cikin ayyuka na ibada a cikin waɗannan kwanuka, wato shine ƙoƙarin ciyar da dukiya. Duk wanda Allah ya hore masa dukiya bakin gwalgwadon iko to ya yi ƙoƙarin ciyar da ita, saboda kwanuka ne masu albarka wanda a kan dillinka ayyuka na ibada a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. na daga cikin ayyuka na gari shine ziyarar ƴan uwa, ziyarar ƴan uwa a cikin waɗannan kwanaka, domin ziyara abu ce wanda take mai matukar muhimmanci a karantarwa ta addinin musulunci. Sannan na daga cikin ayyuka na gari ga wanda Allah ya hore masa shine yin hajji, domin hajji ita ce fiyayyar ibada wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bance ta da wannan wata. Sannan na daga cikin ayyuka na gari akwai yanka layya ga duk wanda Allah ya hore masa a cikin waɗannan kwanuka. Don haka waɗannan kwanuka zamani ne wanda yake na ribantar rayuwa, wanda bai dace ba ga mumini mai hankali mai tunani mai tsinkayen nesa ya bari waɗannan kwanuka su wuce. Duk yanda za a yi mutum ya yi ƙoƙari ya ribanci waɗannan kwanuka domin uzurinsa ya yawaita a gobe kiyama. Wanda yake da neman ƙarin haskiya na amfani. Na'am, bismillah.
Kamar ziyarar da za a yi.
To wadda take da alaka da wannan faɗakarwa da abu. Na'am.
Kuma cikin ayyuka da hadin da aka ga ban je karatun Alƙur'ani ba.
Karatun Alƙur'ani yana ƙarƙashin zikiri. In aka ce zikiri, fiyayyen zikiri shine karatun Alƙur'ani. An gane ko? Kenan a nan mutumin da yake da dama ya tsaya ya nace a kan karatun Alƙur'ani, wannan yana daga cikin abin da aka so a cikin waɗannan kwanaka. Ƙwarai.
Na'am. Bayyanawa mara ya sa ya mata?
Mace takan iya bayyanawa, amma ba a inda kasancewar ke akwai maza waɗanda suke halarta to. An gane ku? Amma in kamar misali a tsakaninsu ne mata, to wannan ba laifi bane ba su daga muryar su game da wannan ambaton Allah. Ƙwarai. Na'am.
Game da yin gidi, na ji wani malami ya ce bai dace ba kamar a yi sallar gidi a kan cikin gari bayan gari ya kuma
da ba bai dace ba a yi gidi a cikin gari. An gane. Babu dalilin da ya keɓance cewa in za a yi idi bayan gari za a koma. Iya abinda sunna ta tabbatar shine a keɓanci wuri na musamman da sunan yin idi shine ake kira musalla. Sawa'an a cikin gari ne ko a bayan gari. Don haka yin idi a cikin masallaci wannan saɓanin sunna ne. Abinda ake yin idi a fili ake yi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan fito daga cikin masallacin shi, gaban masallacin shi ake akwai wani katin fili a zamanin shi, anan yake sallar idi. Kuma filin a cikin Madina yake, ba a wajen gari ba yake. Don haka a shiga cikin cikin masallaci a yi sallar idi, wannan saɓanin sunna ne. Abin da yake sunna a samu fili a haɗu a nan a yi sallar idi, wannan shi ne abin da yake sunna. Don haka ake kiran shi musalla, amma ba ana nihi ba cewa a koma bayan gari. A fili ake bukata ba cikin cikin masallaci ba. Sawa'an filin a tsakiyar gari yake ko a wajen gari yake. Na'am. Wai tare da cewa abu ne sananne, idan watan Zulhijja ya kama, duk wanda yake da nihin yin layya baya halatta ya yanke farce ko ya aske gashinsa. Shine dan uwa yake cewa a yanzu baka da layyar a hannu, amma kana sa ran insha Allahu kafin ranar layya zaka samu abin da zaka yanka. In ka kyautata zaton akan samu abin da zaka yanka, to baya halatta in watan Zulhijja ya kama ka yanke farce ko ka aske gashi. Musamman mutumin da yake da tabbas akwai kudadensa da yake jira, wanda kuranci ne zai iya yi ya yi layya, to wannan baya halatta ya yanke farce ko ya aske gashi. Tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan watan Zulhijja ya kama ɗayanku yana nihin yin layya, kaga cewa yana nihin yin layya. Nihin yin layya baya nuna cewa akwai layyar a yanzu a hannunka, kai dai kana da niyyar yi. To don haka baya halatta mutum ya yanke farce ko ya aske gashi. Wannan hani kuma kamar yadda mun yi bayani a baya ya keɓanci wanda yake da nihin yin layya tashi ta musamman, ba wanda za a yanka masa layya a madadinsa kamar kankanan yara da sauransu. su wannan ba sa cikin hani, don haka hanin ya keɓanci wanda zai yi layyata shi ta musamman, ba wanda za a masa ba, wanda za a masa wannan hani bai shahe shi ba. Ƙarin faɗakarwa, mata da suke kitso gashi yana zuba, wannan shi baya daga cikin hani, domin wannan ba a kiran shi a suke gashi. Na'am. Wai kamar wanda za a tilasa shi ya yi, wanda zai tilasa ka in ya jahilci hukuncin sai ka gaya masa, an gane ko? Matsayina na mumini nake, kuma manzona sallallahu alaihi wasallama ya hana duk wanda yake da niyyar yin layya a cikin wannan wata ya aske gashin sa ko ya yanke farce, sai ka faɗa masa. In ya ce dole sai ka yi, to baya halatta kai masa biyayya. An gane ko? Baya halatta a yi masa biyayya, saboda hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haƙƙi na Allah da manzonsa shi yake sama da haƙƙin kowa. Na'am.
Kamar da wanka na rago, na rago ne shi ma.
Rago da ake masa wanka har ma wasu sukan mishi arwalla, wannan ba ya da asali. In an masa, an gane ko? Ba ibada ba ce mai zaman kanta cewa ragon da za a yi layya sai an mishi wanka ko an masa arwalla. Haka wasu in an zo kafin a yanka sai sun mai arwalla, kwata-kwata wannan ba ya da asali. In an mishi wanka domin ya ji daɗi, ya zamanto an gusar da wani datti ya yi kyau, wannan ba laifi ba ne ba, amma baya daga cikin sunna ta layya cewa ragon da za a yi layya sai an mishi wanka. Na'am. Wannan abin da aka fi so, in mace za ta iya yanka, ta yanka layyarta da hannunta, shi ya fi ta ba wani ya yanka mata. An gane ko? A sa mata shi cikin gida ta yanka kayanta, wannan shi aka fi so, domin abin da aka so mai layye ya jibinci yanka layyar shi da hannun shi, wannan shi ne abin da aka fi so. Amma kuma ba laifi ba ne ba mutum ya wakilta wani ya yanka masa. Amma abin da ya fi dacewa duk wanda zai yi layye ya shifinci yanka layye shi da hannun shi. Na'am.
Kamar ragon aka saya goci, kamar in ka lokacin.
Wai rago ne ya ji zafi yake dingisawa kafin wannan lokaci. In ya warke za a yi daye da shi ba matsala ba ce, in dai ba bai gurgunce ba akan ciwon da ya ji. Amma in an kai ranar layya wucewar da ya yi bai warke ba, to wannan baya halatta a yi daye da shi domin matsayin marar lafiya ne. Duk dabba wanda ba ta da lafiya, rashin lafiya bayyananniya, baya halatta a yi daye da ita. Amma ko kare ya yi, in dai ya warke kafin ranar layya, wannan karaya ba ta kai shi bai gurgunce, to wannan babu laifi game da yin laye da shi. Na'am. Wai mutumin da ba shi da labarin cewa watan Zulhijja ya kama ya yanke farcensa ko ya aske gashi, wannan kuskure ne, kuma wanda Allah ya yafe mai kuskurensa. An gane ku? Kuma abinda muke so mu sani, shi hani game da yanke farce ko aske gashi zaune yake da gindin kanshi, bai shafi layya ba. Don koda da ganganci mutum ya yanke farcensa ko ya aske gashin shi, wannan bai tauye ba wani abu daga cikin layyar shi, layyar shi layya ce ingantacciya, illa kasancewar yanke farce da ya yi ko aske gashi da ganganci, wannan ya saba ma Allah subhanahu wata'ala, ya saba ma manzansa. Iya abin da yake wajibi a kan shi ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da tuba. Wai cewa za a ba haka ne, idan mutum ya yanka layya za a ba shi lada adadin gashin wannan dabba da ya yanka. Wannan dai ba mu san shi ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka ƙarin faɗakarwa, akwai hadisin da yake cewa idan ka yanka layya kafin jinin ya kai ƙasa, sai ya taru a wani wuri wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan hadisi shi ma bai inganta ba, wanda za ka ji galibin limamai sukan zo da shi a cikin kudugobin su a ranar Idi, wannan hadisi bai inganta ba. Na'am. Wai mutum idan ya yi wankan zuwa Idi, idan ya fito sai ya sake arwalla? A magana ta jumhurin malamai, domin wankan sallar Idi ba wajibi ba ne ba, an gane ko matsayin shi sunna ne, ita kuma arwalla wajibi ce. Abin da ya dace a nan, in ka gama wankanka na Idi ka yi arwalla, in ma a cikin banɗaki ko kuma bayan ka fito. Amma wankan Idi baya tsaya maka matsayin arwalla, domin arwalla wajibi ce a duk lokacin da mutum zai yi sallah, ko ma wace sallah ce, ta farilla ko ta nafila. Amma shi wankan Idi sunna ne. Sallar Idi a faɗa ta jumhurin malamai sunna ce mai ƙarfi, amma dalilai sun tabbatar da sallar Idi wajibi ce, amma shi wankan sunna ne. Yana abin da ya dace, in ka yi wankan sannan ka yi arwallaka ta sallar Idi. Na'am. Wai game da layya, wanda nau'i na dabba ya fi dacewa a yi? Malaman malikiya suna ganin cewa yi da rago ya fi da yin koma da wace dabba ce, sawa'ar rago ne ko sa da sauransu. Amma tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tabbatar da cewa yi da rago ya fi yi da sa, yi da sa ya fi yi da rago, yi da rago ya fi yi da ɗan akuya. Wannan kauli kuma shine kauli ar-raji, domin akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya je masallacin Juma'a a ranar Juma'a a sa'a ta farko, mala'ikun Allah za su rubuta shi a cikin girgam tamkar ya kusanci Ubangiji subhanahu wata'ala da yanka raguni, kamar ya yanka raguni ya yi sadaka. Wanda ya je a sa'a ta biyu za a rubuta shi tamkar ya yanka sa, wanda ya je a sa'a ta uku za a rubuta shi tamkar ya yanka rago, wanda ya je a sa'a ta hudu za a rubuta shi tamkar wato ya yanka kaza, wanda ya je a sa'a ta biyar za a rubuta shi tamkar ya je ya yi sadaka da kwai. Idan mala'ikun Allah suka dan limami ya fito ya shigo masallaci ya hau kan minbari, a lokacin nan mala'ikun Allah sai su rike girgam duk wanda ya zo ba za a rubuta shi ba daidai da ya yi sadaka da kwai. Don haka a nan malamai suka ce a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da raƙumi a kansa, ya gabatar da sa kuma a kan rago. Don haka kasancewar wannan dalili ne wanda yake nuna alayya yanka raƙumi ya fi yanka sa, yanka sa ya fi yanka rago. Kuma an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wane bawa ne ya fi dacewa mutum ya yanta? Manzon Allah ya ce bawan da ya fi tsada kuma ya fi soyuwa a wajen masu shi. Malamai suka ce ku kalla kudin sa, wannan kudin raƙumi ai ba daidai yake da kudin rago, an gane ku? A kaɗan in dai raƙumi ne kaɗan ka same shi jika 200 wanda za a iya yi layya da shi, domin raƙumi baya halatta a yi layya da shi sai raƙumin da ya cike shekara 5 ya ɗora koda da kwana 1 ne. Duk raƙumin da ya ɗora a shekara 5 ƙalla ne ka same shi a ƙasa da shika 200. Wani yakan iya ce wato ai ana iya samun rago na miliyan guda, to ai ba kowane lokaci ba ake samun rago, ku dora rago 100 wanda kowane ɗaya in aka hudo shi kasuwa zai yi miliyan guda. Raƙumi 1000 nawa za ka samu wanda zai yi jika 200? Kuma raƙumi za ka samu raƙumi ɗaya a miliyan 2 za a iya saida maka shi wani raƙumi, an gane ko? Don haka dai magana mafi rinjaye, yanka raƙumi ya fi yanka sa, yanka sa ya fi yanka raƙumi, domin kuɗin su ma ba ɗaya ba ne ba. Wannan ziyara ce, mutum ya bibiyi maƙwabtan shi da wani wannan, ka bi su kai musu barka da sallah, ka nuna farin ciki da su, wannan sunna ce mustahabba. Don haka yana daga cikin hikima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake canza hanya a ranar Idi, hanyar da ya tafi ba ita yake dawowa, yakan canza hanya. Malamai suka ce domin jama'ar da ya hadu da su ya musu barka da sallah a hanyar zuwa Idi, wasu ne na daban kuma zai hadu da su a hanyar dawowa. Don haka a ranar Idi ka bibiyi makwabta da danginka da ƴan uwa ka ziyarce su kai musu barka da sallah, wannan sunna ce mustahabba. Nan insha Allah za mu dakata duniya akwai hadari da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muke, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.